sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Lahadi 26 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya zama wajibi a samu nasara akan Russia a fagen daga a fannin tattalin arziki da fannin dangantakar kasa da kasa domin samun tabbacin hana sabon tashin hankali. Mayakan da ke samun goyon bayan Iran sun kasance cikin shirin kuta kwana a gabashin Syria a jiya Asabar, kwana ɗaya bayan da sojojin Amurka suka kaddamar da hare-haren ramuwar gayya. A yau Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da sanarwa ayyana aukuwar bala'i a wasu yankunan hukumomi hudu na jihar Mississippi.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu ne yanzu kuma za a ji martanin fadar gwamnatin Najeriya a game da zargin da ake yi cewa shugaba Muhammadu Buhari ba shi da niyyar mika ragamar mulki ga zababben shugaban kasa.
Shi da yake ma har waɗanda suka fi shi ilimi su zo ya aiki da su don a ce mage ƙasa mutum ne wanda yake son ya nuna batunta a yi don a ce ya yi ɗin. To kaga muna son zagazagu irin.
Sannan bayan umarnin babban bankin Najeriya ga bankuna su yi aiki a jiya Asabar da ma yau Lahadi domin magance matsalar rashin kuɗi a hannun jama'a, anya kokuliya ta biya kuɗin sabulu.
Tsakanina da Allah daga jiya zuwa yau mun samu ciki. Na je POS yanzu ma na cire naira 10,000 an bani ba tare da bata lokaci ba. Na ji daɗi abinda suka cire mun naira 10,000 amma da abinda ake cire mana 2,100.
Haka kuma za a ji cewa tsohon hafsan hafsojin Najeriya Lieutenant General Lali Odia ya riga mu gidan gaskiya. Muna kuma tafar da shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf ta shirya kuma za ta gabatar. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu aikin saurare kuke aiko mana ta sakon email, amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ya zama wajibi a samu nasara akan Russia a fagen daga a fannin tattalin arziki da fannin dangantakar kasa da kasa da kuma kokarin kasar na kawar da tarihin gaskiya ta amfani da ra'ayoyin faɗaɗa ikonta. Samun galaba kan Russia gaba ɗaya shine zai bada tabbacin hana sabon tashin hankali da rikice-rikice. Abinda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yammacin jiya Asabar kenan a jawabin da ya saba yi kullum. Zelensky ya faɗa wa jaridar Japan News cewa Ukraine bata samu wani tayin shiga tsakani na samar da zaman lafiya daga China ba, ko kuma gayyatar ganawa da shugaban China Xi Jinping. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rafael Grossi zai kai ziyara cibiyar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine a mako mai zuwa domin duba yanayin tsaro da ya yi muni a wurin. Mayakan da ke samun goyon bayan Iran sun kasance cikin shirin kuta kwana a gabashin Syria a jiya Asabar, kwana ɗaya bayan da sojojin Amurka suka kaddamar da hare-haren ramuwar gayya a wasu wurare a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, a cewar 'yan gwagwarmayar adawa. An kai harin ne bayan da wani jirgin sama mara matuƙi da ake kyautata zato ƙirar Iran ne ya kashe wani ba'amurke ɗan aikin kwangila tare da jikkata wasu Amurkawa su shida a ranar Alhamis. Rikicin ya lafa kwana ɗaya bayan da aka harba rokoki kan sansanonin da sojojin Amurka ke zama a gabashin Syria. Harin rokokin dai ya zo ne bayan hare-haren da Amurka ta kai ta sama a kan yankuna uku a lardin Dar al-Zur da ke gabashin Syria, yankin da ke kan iyaka da Iraki, a cewar masu fafutuka. Yayin da wannan ba shi ne karan farko da Amurka da Iran ke barin wuta ta sama a Syria ba. Harin da kuma martanin da Amurka ta mayar na barazanar mai da hannun agogo baya a kokarin da ake yi a baya-bayan nan na sassauta zaman ɗarɗar a yankin gabas ta tsakiya. Da sanyin safiyar yau Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da sanarwar ayyana aukuwar bala'i a wasu ƙananan hukumomi hudu na jihar Mississippi biyo bayan faruwar guguwa mai ƙarfin gaske da ta ratsa yankunan a shekarun jiya Juma'a. Lamarin da ya lalata gine-gine ya kuma yi sanadiyar kisan akalla mutane 26 ciki har da mutum ɗaya a jihar Alabama. Ƙananan hukumomin na Mississippi da aka sanya sanarwar sun haɗa da Carroll, Humphreys, Monroe, da Shaki. Garuruwan Rolling Fork da Silver City su ne inda guguwar ta fi shafa sosai. Sanarwar ta kuma ware kuɗi don taimakawa mutanen da ke kan hanyar farfaɗowa, abinda ya hada da tallafin kuɗi da kuma bada bashi. Ana sa ran sakataren tsaron cikin gida na Amurka, Alejandro Mayorkas, da mai kula da hukumar bada agajin gaggawa ta tarayya, Diane Creswell, za su kai ziyara Mississippi a yau Lahadi.
Tunan ba da jima ba Maryam za ta dawo da karanto mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda al'ummar ƙasar take ta rade radin cewa shugaba Muhammadu Buhari da yake shirin miƙa ragamar mulki ga zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bayan zaben da aka kammala a ranar 25 ga watan Fabrairu bana, duk da cewa yayi mishi campaign sannan ya nuna wa duniya cewar Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya zaba a lokacin zabe. Ga rahoton da Nasir Adamu El Hikaya ya hada mana daga Abuja.
Duk da shugaba Buhari da Tinubu iyayen jam'iyyar APC ne da ta samu tazarci, amma har yanzu hakan bai hana yada jita-jitar cewa fadar gwamnatin ba ta farin ciki da lashe zaben Tinubu ba. Shehu sanarwar yana nata bayani kan kwamitin da shugaban ya kafa tun watan jiya na mika mulki karkashin sakataren gwamnati Boss Mustapha. Shugabar mata ta kungiyar zumuntar Arewa Northern Alliance Amina Ibrahim Indala na cewa ba sa haufin jiran amsar ragamar, kuma tana da yakinin Tinubu zai bi shawarin da aka bashi a lokacin campaign.
Ni har rubuta na yi akan irin matsalolin da suke faruwa a arewacin Najeriya. Ni ce abu kaɗan ne wanda za a yi a ce makamin ƙasa na inda har za a samu aikata, kuma shi shirye yake ma har waɗanda suka fi shi ilimi su zo yi aiki da su don a ce mai ƙasa. Irin mutum ne wanda yake son ya nuna bajanta a yi don a ce ya yi ɗin. To kaga muna son jajirtattu irin su wanda suna son su yi ma mutane gwaninta su nuna zai iya gyara ƙasa.
Shi kuma tsohon darakta a gwamnatin tarayya Malam Abdulkarim Muhammad ya ce ba karɓar mulkin Tinubu ne zai dakatar da gwagwarmayar su masu kyautata zato har yanzu ga APC ba.
A'a, mu zo mu gyara shi kai. Kai ka san cewa za mu sa ido in mun ga ƴan ɓata gari sun gewaye shi, za mu je wajen ku za mu zo ai. Kai ka sani a gaba da gaba zan ce a'a a gyara. In yana mai kyau za mu faɗa mishi, ba za mu yarda ya ɓata ba. Ni ban taɓa yi wani siyasa ba in ba siyasan Buhari ba. To wani abu ne wanda za mu zo mu tantance mu faɗa mu kanmu gaskiya keta ban so kai arziki. Misali ba wanda zai kama hannun wani ɗan yaro ya je ya ce ma Tinubu kaga wannan yana da hazaka. A'a, sun gomace su kai ƴan masu musu fadanci wanda ma ba za su iya magana ba. Kana tsammana akwai wani wanda ba zan iya kallon shi a idon faɗa mishi ba? Da farko tukun ba kuɗin ka na biyu ba, balle ka ce za ka hana ni.
Sanarwar Garba Shehu a nan ta ƙara da cewa ba ma hankali bayan shugaba Buhari ya yi kamfen ga Tinubu wai a ce ba shi da niyyar miƙa masa mulki. Shehu ya ce tuni mutanen daura mahaifar shugaba Buhari a Katsina sun shirya don tarbarsa, kuma shi kansa ya zaku ya koma gida don more ritaya. Shin Buhari zai koma daura Kaduna ko London? Lokaci ne zai nuna. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Asabar, ƙasar Honduras ta faɗi cewa za ta kawo ƙarshen hulɗar diflomasiyya tsakaninta da Taiwan bayan shafe shekaru da dama suna yi, lamarin da zai ƙara kusantar ƙasar da China yayin da China ke faɗaɗa dangantakar ta a yankin tsakiya Amurka. Gwamnatin Honduras ta amince da kasancewa ƙasar China guda ɗaya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Honduras ɗin a wata sanarwa da ta rubuta a shafinta na Twitter. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnatin China kaɗai ita ce halaltacciyar gwamnati da ke wakiltar dukkan ƙasar China. Ma'aikatar ta Honduras ta sanar da Taiwan matakin da ta ɗauka na yanke alaƙa, kuma ba za ta koma yin wata hulɗa da Taiwan ɗin ba. A yau Lahadi, mutane da yawa sun shiga zanga-zanga kan adawa da shirin sake gyara ko kuma gina cibiyoyin sarrafa shara a karon farko da hukumomin Hong Kong suka ba da izinin yi tun bayan ɗage matakan hana yaduwar COVID-19 a ƙarƙashin tsauraran matakai da ba a taɓa gani ba, ciki har da rataye baji mai lamba a wuyan masu zanga-zangar. ka'idojin da 'yan sanda suka gindaya waɗanda suka bayar da dalilan tsaro na zuwa ne a daidai lokacin da yankin na hada-hadar kuɗi ke ƙoƙarin maido da al'amura kamar da bayan kwashe shekaru ana ƙoƙarin shawo kan cutar corona da kuma rikicin siyasa. A lokacin annobar COVID ba kasafai ake yin zanga-zanga ba saboda matakan da aka ɗauka. Bugu da ƙari an daƙila masu fafutuka da yawa ba sa cewa komai ko kuma an ma ɗaure su. Bayan da birnin Beijing ya yi wata doka ta tsaron ƙasa biyo bayan gagarumar zanga-zangar da aka shayi a shekarar 2019.
Madalla, Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai ga rahotanninmu. A yayin da bankunan kasuwanci suka bude kofofinsu na hada-hadar kuɗi ga al'ummar Najeriya a ranar Asabar da Lahadi, a bisa umarnin babban bankin kasar domin a samu sauki a matsayin domin a bangaren matsalar karancin takardun kuɗin naira da ake fama da shi tun ƙarshen watan Janairun da ya gabata. Wasu masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i sun ce matakin na CBN ya fara haifar da ɗame ido ganin yadda mutane ke shigowa kasuwa da kuɗi a hannu da kuma sauki wajen cire kuɗi a na'urar POS da ma wasu bankunan na kasuwanci. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aika mana.
Wannan matakin da babban bankin kasar wato CBN ya dauka na zuwa ne baya ga ci gaba da korafe-korafe da 'yan Najeriya ke yi akan yanayin matsatsin rayuwa da suke ciki duk da umarnin kotun kolin kasar da ta yanke hukuncin cewa 'yan kasa su ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kuɗi na 1,500 zuwa ga ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2023 da muke ciki. Shin akasarin 'yan Najeriya na da masaniya game da umarnin da CBN ya bayar? Aisha Salisu Muhammad yar kasuwa ce a Najeriya.
Wannan doka da aka dauka ranar Juma'a kowane bankuna aka ba umarni ta bude a ci gaba da harkoki na yau da kullum. Mutane da yawa ba su san wannan doka da aka fayyatar ba. Dan haka har yanzu ana cikin bakar wahala na kuɗi da kuma zuwa bankin gaba. Zaka gani cewa idan ka je bankunan ana samun babban matsala cewa hakan nan dai babu kuɗin da suke ba mu mutane sai dai ka zauna kai jiran tsammanin cewa za a kawo kuɗi. To ina kuɗin da mutane za su je su kai banki sai dai kai transfer. Wannan transfer din har yanzu muna samun babban matsala network wani ma idan yayi transfer din a lokacin kin ma ba zai san an cire mishi kuɗi ba sai bayan awa biyu zuwa uku ko wasu da mishi shi wasu kuma yayi asarar wannan kuɗin kina.
A wani bangare kuwa wasu masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i a kasuwar Masaka dake tsakanin birnin Tarayya Abuja da jihar Nasarawa sun ce sun fara ganin tasirin matakin a ƙasa.
Sunana Abdullahi Abubakar, ina saida doya ne a kasuwar Masaka. Tsakanina da Allah da gajiya zuwa yau mun samu canji. Na je POS yanzu mana cire naira 10,000 an bani ba tare da bata lokaci ba. Na ji daji abinda suka cire min naira 100,000 2,000 amma da abun da ake cire mana 2,100 kin gani yanzu abun da ake mun transfer daga shekarun jiya zuwa yanzu na samu transfer kusan 650 a kasuwanci.
Eh ya kaman ya mana taimako saboda muka samu sauki komai ya daidai baka muna cikin matsala kwanakin nan amma kaga kaman da yau da jiya abu ya fara samu sauki.
A nasa bangare masanin tattalin arziki Mallam Kasim Garba Kurfi ya ce
wannan mataki da babban bankin Najeriya Central Bank suka dauka ai amfani da Asabar da Lahadi ba karamin taimaka zai ba ga tattalin arzikin dubi da cewa lokacin da suke amsa kuɗin nan sun amfani da waɗannan ranakun amsa kuɗin mutane su ba laifi bane ba su ce a watsa kuɗi ranan Asabar da Lahadi yanzu har sun ƙara da Lahadi. Wannan ya nuna su ma suna sane da halin da tattalin arziki yake jinjiki. Wannan zai taimaka kwarai ba ma kamar yanzu yadda ake lokuta ne na azumi mutane da kiristoci da musulmai suna azumi kuma lokuta ne na taimaka ma gajajju waɗannan marayu da gajajju din nan ba su da bankin aka kuɗi suke so su wannan zai taimaka kwarai kuma zai taimaka ga tattalin arziki sai dai kawai abun tambaya inda sun san da haka mi yasa ma aka yi shiru da wancan shiri na rike mutane kuɗaɗe. Gaskiya al'amari shine wannan shine mafita da a dai samu a dan falfado amma gaskiya barnan da aka yi ba za ta gyaru ba cikin wannan dan karamin lokaci.
A ranar Juma'a ne babban bankin Najeriya ya bada umarni ga bankunan kasuwanci wato Deposit Money Banks a kasar da su bude kofofinsu dangane an ba wa 'yan kasa damar cire kuɗaɗen sakamakon irin matsin da ake ciki na karancin takardun kuɗi. A cikin makon da ya gabata ne babban bankin Najeriya ya sanar da cewa ya fitar da kuɗin da ya kai naira trillion 1 wanda al'umma ke cewa ya zuwa yanzu ba su gani a ƙasa ba. Nima Abdulrauf Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Halima Abdulrauf. Har yanzu dai a Najeriya muke inda aka waye gari da rashin tsohon hafsoshin sojan Najeriya a lokacin mulkin soja ƙarƙashin general wato ƙarƙashin Sani Abacha. Ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya hada mana.
Tsohon Hassan hafsoshin sojojin Najeriya General Oladipo Odia ya mutu yana da shekaru 79 a duniya. A wata takardar sanarwa da diyarsa barista Oyesimilola Dia ta sanya wa hannu a madadin iyalan Dia tace tsohon janar din ya mutu ne da sanyin safiyar yau Lahadi. Sanarwar ta ci gaba da cewa a madadin iyalan General Oladipo Odia na cikin gida da na waje muna sanar da mutuwar Lieutenant General Donaldson Oladipo Oyeyinka Dia wanda ya mutu yau 26 ga watan Maris na wannan shekara da muke ciki ta 2023. Professor Bello Bada na Jami'ar Sokoto yayi ƙarin haske a game da General Oladipo Dia.
Mutum ne wanda yake yayi gwamnan soja, yayi ayyuka kuma daban-daban, sannan kuma yayi kamar irin ga wannan lokaci wanda ake cewa kawmace mutum shugaban ƙasa na Abacha. Wannan lokaci ka san soja ba zabi suke yi ba, zaka yawa ƙasa aiki bakin gurgudu, dama ka san shi ani na soja ji a wancan lokaci da suna mulki waɗannan su shigo waɗannan su fita.
To professor, da a ce ku auna inda ya ci gaba, sau ne hauji ko sashi ku za ku cewa shi General Oladipo Dia ya samu ci gaba?
Idan soja aka ce maka har ya girma ya yi gwamna na jiha, sannan daga nan an ka ce ma ya girma har ya kai general, sannan kuma har ya kai inda ya zamanta shi an na biyu ga fada shugaban ƙasa ga girma, to duk abin da ake yi a Najeriya ya yi. Kada ka manta kuma su ne sojojin da suka yi iyakacin gwargwadon su wajen kare mutunci da martaban Najeriya. Najeriya ƙasa ce wadda yake kasan ta yi yakin basasa, kuma su ne suka yi kokari suka tabbatar da cewa ita ƙasar ta zama daya har aka kawo yau.
To professor, wace irin kalubale ne za a ce General Oladipo Dia ya samu a lokacin rayuwarsa?
Babban kalubale shine lokacin da suka samu sabani da mai gida ne, a lokacin da aka ce ana tuhuma ta yi da hannu a cikin wani yunkuri na juyin mulki. Kasan soja ba abinda soja ke tayar mishi da hankali kamar a kamo shi ai tuhuma ta yi da hannu a juyin mulki. Wannan abin shi ya tashi shari, duk wata nasara da ya samu na aiki ne na soja, kuma ya dade kafin shi samu mirmijewa mutane su da abin ta.
Wani mazauni garin su General Dia yace sun ji mutuwarsa kowa yana bakin ciki.
I'm living in Rubulu now, I am very close to the family.
Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal. Masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar kizo. Shirin da ke yin duba akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Kamar yadda Shamsiya ta faɗa muku a makon jiya, daga yanzu ni ce zan ci gaba da kawo muku wannan shirin. Madalla, to a yayin da al'ummar Najeriya suka jefa ƙuri'arsu a zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a matakin jihohi a ranar Asabar din nan, zaben da ake ganin ya ja hankali matuƙa gaya a idon mutane daga ciki da wajen ƙasar, ganin yadda aka yi ta amfani da zafafan kalamai tsakanin masu neman takara daga jam'iyyu daban-daban da magoya bayansu da kuma fayafayen bidiyoyi na wasu wurare da aka sami tangarɗa wajen kaɗa ƙuri'a da suka yi ta yawo a social media ɗin. Lamarin da yardarsa ayar tambaya a cikin masana a fannin amfani da kafofin da kuma matakin da ya kamata masu ruwa da tsaki a gwamnatance su ɗauka a bisa tanadin doka don gudun abin da kaje ya dawo. Ganin yanayin da aka shiga a makonnin baya-bayan nan da aka gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya da kuma matakai da hukumar NPC, mai kula da kafofin yaɗa labarai a ƙasar ta ɗauka na ladabtar da wasu kafafen yaɗa labarai da kuma gargaɗin wasu. Saboda sun saba ka'ida ne, muka nemi bayani a game da ko NPC na da ikon ladabtar da masu yaɗa kalaman tunzura, jama'a a social media kuma babban director NDC Malam Balaraba Ilila yayi mana karin bayani.
To lokacin da aka kafa hukumar NBC babu irin waɗannan kafafe na sada zumunta, saboda haka kada ta kafa NBC a wancan lokaci bata tanadi hukunci akan waɗannan kafafen yada labarai ba, su ne new media wato sabon salo ne a cikin harkar yada labarai. To amma duk da haka akwai sashi na hukumar NBC wanda yake magana akan content, wato duk wani abin da ya kunsa a cikin wani abu na labarai. Yada labarai iri biyu ne, akwai kanta internet za a hau, sannan akwai labarin da ke suka kan internet din domin a mika ta ga masu sauraro. To duk wani abin da za a saura akan internet shine content. To wannan hakkin mu ne, saboda ka da mu iya yin amfani da wannan dama wajen jin hankalin su. Amma saboda hukumar mu kuma ce take bin doka, shi yasa sai yanzu mun tura majalisar dokoki domin ta ba mu dama na ganin cewa an sa waɗannan sabbin kauyen labarai din kasance akwai dokokin za mu riƙa amfani da su wajen kula da su. Amma duk da haka kafin mu samu waɗannan dokokin akwai sassa da za mu iya dogaro da su domin mu yi hankalin su, saboda ai suna yaɗa content din su ma 'yan Najeriya. To wannan content da suke yaɗawa din nan muna da hakki mu ga cewa me aka yaɗa, me aka baza, me aka faɗa. Idan bai dace ba za mu iya jin hankalin su a kai. Sannan kuma idan ya yi nisa za mu iya sa ita wadda ta karɓe su, don kamar misali din a YouTube ne za mu iya bada umarni ko mu buƙaci a sauke wannan abin da aka sa a kai. Wannan akwai doka ta ba mu wannan dama.
Wannan al'amari ya samu jiyo ta bakin masana shari'a da kundin tsarin mulkin kasar akan ko doka ta yi tanadi kan hukunta masu amfani da kafofin sada zumunta wajen tunzura jama'a, yaɗa kalaman kiyayya ko cin zarafin wasu. Gari abinda masanin shari'a barista Minasra Kogo ke cewa
wannan tambaya ce mai muhimmanci, wato waɗanda ke gurɓata al'amuran mutane ta kafofin sadarwa musamman ma ta hanyoyin internet da sauran waɗansu abubuwa waɗanda suka kullo a zamanin yanzu. Kuma dokoki daban-daban sun yi magana akan wannan. Mafi muhimmanci idan muka dauki dokar yan jarida ta kasa a sashi na 22 ta bada matakan hurumomi daban-daban na yanda yake yan jarida na da yanci da za su yi wannan. To kuma duk da haka sai mu la'akari da yancin sauran yan kasa, wato sashi na 33 har zuwa na 44, wanda kuma a sashi na 45 na tsarin mulkin Najeriya yace idan kai amfani da wannan ka shiga cikin haƙin wani, to doka za ta hau kanka domin a lokacin da damar yancin ka ya kare, to lokacin damar wani take farawa. A lokacin da irin wannan abun ya taso, akwai buƙatar ka gina da'a, wato daidai da hurumi na sashi na 23 na tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka mutum na da yanci wanda yake zai faɗi duk abubuwan da yaso daidai da sashi na 35. To amma idan ka wuce gona da iri ka shiga cikin haƙin mutum, ka musamman ma idan baka da kokarin hujja ko kuma mataki na hukuma da za ka yi wannan, to dole doka za ta yi aiki kanka, kuma dole za a hukunta ka. A ƙarƙashin dokokin Penal Code da Criminal Code an yi tanade-tanade na hukunci masu tsami sosai. Akwai kuma tanade-tanade na wasu hukunci wanda bai shafi Penal Code ko Criminal Code ba. Kamar misali akwai cyber crime, wato duk wani abu wanda za ka yi amfani da shi na yanar gizo domin ka musgunta ma wani ko ka ɓata ma wani ko ka karya wata doka, akwai hukunci mai zafi akan wannan.
Wani abu da masu nazari da bibiyar al'amura kan kafofin sada zumunta ke magana akai a yanzu dai shine matakan da su kafofin da kansu ke ci gaba da ɗauka akan matsalolin yaɗa kalaman kiyayya, ɓatanci ko kuma tunzura al'umma da wasu mutane ke yi ciki da 'yan siyasa. Lamarin da masani a wannan fannin Abdulbasir Musa Kabir ya yi mana ƙarin bayani akai.
Gaskiya kafafen sada zumunta sun yi iya nasu ƙoƙarin wajen samar da hanyoyin da za a iya rage ko kuma iyakar wannan abubuwa na kalaman ɓatanci da abubuwan da za su iya tare hankali. Matsalar da ake samu shine yaren da ake magana da shi. Yawanci kalaman, saboda an yi training din abin da ake cewa AI din nasu da yake gano kalaman da akwai ɓatanci a ciki, in mutum ne yakan iya gane, amma in kamar rubutu ne na Hausa wanda yana samun matsala, wanda na ga wani NGO Paradigm Initiative kamar sun yi aiki da irin su Facebook, Instagram, WhatsApp, saboda ana watsa labarin raka da suke na kanzan kuliki da kuma tada zaune tsaye da kuma ɓatanci, sun yi aiki da Hausawa saboda ganin an yi yaki da wannan mugan halayya. Amma kuma a cikin shafin ma akwai abubuwan da suke da shi, irin kai reportin na mutum na cewa abin da ya faɗa ba daidai bane ko kuma zai iya tada hankali. So mutane in za su dinga bin wannan abin nan din zai taimaka wajen rage kalaman tada hankali da sauransu. A duka kusan kafafen sada zumunta akwai reporting, akwai blocking na mutum, wanda koda irin abin da ake cewa zalunci, bullying ne mutum ya yi wa wani, za a iya taruwa wanda zai iya sa wannan mutumin a kore shi gaba ɗaya daga wannan kafar sada zumunta a yayin da mutane suka yi reporting din sa da yawa.
Idan ana iya tunawa dai a shekarun baya an shafa fitakar ganin an kafa cibiya ta musamman da za ta rika sa ido kan yadda ƴan Najeriya ke mu'amala da kafofin sada zumunta, inda majalisa ta takwas ta yi fatali da wani kudiri da sanata Bala'in na Allah ya gabatar na neman a tsaurara aikin sanya ido akan kafofin sada zumunta a kasar. Kudirin da sanata na Allah ya gabatar a lokacin da ya nemi a daidaita tsarin amfani da kafofin sada zumunta da na tura sakonnin karta kwana wato SMS a kasar, amma ƴan Najeriya suka yi masa ca. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci, inda zamu kawo muku wani sabon shirin a mako na gaba. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Masha Allah, an gaida Halima Abdurrauf. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:21 da safe. Yanzu ga shirin mu ga kaɗan daga cikin rayoyin da kuke aiko mana ta saƙon email. Kuma sauraro, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta saƙon email. Saƙonmu na farko a yau wasiƙa ya fito, yace muna fata cewa wasiƙar mu za ta isa gare ku. Ziyarar da Kamala Harris ke yi a ƙasashen Ghana da Zambia da Tanzania domin tattauna batun kasuwanci da tsaro da inganta demokradiyya ta kawo babban ci gaba a nahiyar Afirka baki ɗaya. Ko daga Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Sai kuma sako na gaba ya ce kasashen duniya ya kamata ku gaggauta haɗa ƙarfi da ƙarfi a wuri ɗaya domin ku samu nasarar kawar da duk wata wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa a duk kotar, wato a dukiyoyin jama'a a ko'ina suke. Duba da ganin yadda 'yan ta'addar ke ci gaba da kai harhare har ga jami'an tsaro da sauran fararen hula. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Iya abin da za mu iya kamo kenan a sakonnin na ku. Mun gode, ci gaba da aiko mana da sakonnin ku. Madalla, yanzu kuma falalar wannan wata na Ramadan da muke ciki ga wannan sako.
Garko ni dai Muhammad Rabi'u na rai dan mai sali a birnin Kwanni. Wata Ramadana wato azumi ne wanda Ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijira shi da taso daga Makka zuwa Madina. Bayan shekara biyu Allah sabaka mai bayanin azumi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Ya ku masu imani, hakika an wajabta muku azumin wata Ramadan da shekara kwana 30 ko 31 babu. Saboda haka duk inda musulmin shiga duniya, inda ya ji fadakar manzo Allah ya ji zawo manzo Allah ga duniya, to azumin wata Ramadan ya hawa wajibi, ya zan wajibi akan ne, farilla ne, ya yisa rukuni ne a cikin musulunci, wanda in mutum ba a sami shi yayin sabah ta takaice ba da shi ba cikin tayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan azumin ana buƙatar aiki da inda an ga ci an ga wata kai ka gani ko ganin ma an kai garin ku an ga ne ko ku kasa ku an ga gane shi, to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na azumin wata Ramadan kwana 30 ko 31 babu, shikenan wannan niyyar ta biya bukata ga duk sauran kwanaki, in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga baya in za ku ma sai ka saba taniya. Saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake buƙatar musulmi shi yasa wajibi ne akan shi shi. Kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce, amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani. Azumi kadai ne an ka samu kana. Hajji ibada ce ta Allah, haka nan zakka, haka nan sallah, amma azumi ne kadai aka samu Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li yu'an ajzabi. Azumi na wani ne ke ba Allah da kansa. Wannan suka ce me yasa Allah kama sunan azumi karara yace nashi ne ko shi ke bar saka muku kai ne. Suka ce abin da yasa kowace ibada ana magumci ita banda azumi. Sajjada ana duka magumci, haka sadaka, haka wani dawafi ake kewaya shi an banda azumi. Shi in ka yi azumi Allah ne aka mashi. Saboda shi azumi babu rai cikin sa, babu sum addu'a wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa wajen Allah, bai don ajiya ba ko don a gani ko da a fadi. Saboda shi haka azumi shi ke, haka Allah tsara shi ana buƙatar aiki inda an ga cewa alfijir ya keto za hawa rana. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li lakum khairul kalamat. Assalamu alaikum.
Madalla, yanzu kuma wannan ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ya zama wajibi a samu nasara akan rashi a fagen daga a fannin tattalin arziki da fannin dangantakar ƙasa da ƙasa da kuma ƙoƙarin ƙasar na kawar da tarihin gaskiya ta amfani da ra'ayoyin faɗaɗa ikonta. Samun galaba kan rasha gaba daya shine zai bada tabbacin hana sabon tashin hankali da rikice-rikice, abinda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa kenan a yammacin jiya Asabar a jawabin da ya saba yi kullum.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai zuwa can dare da misalin ƙarfe 9:30 a agogon Najeriya, Nijar da Kamaru wanda daidai da karfe 8 da rabi agogon Ghana da GMT. Amma kafin mu sallama muna isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan mataimakiyar shugaban kungiyar marubuta a harsunan jamhuriyar Nijar Hajiya Halima Jido, wacce Allah ya wacikawa a yau Lahadi a birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya. Kuma za a yi jana'izar ta gobe Litinin da karfe 8 na safe a makabartar unguwar Yantala dake birnin Yamai. Allah ya ji kan rai idan ta mutu zai samu cika da kyau da imani. Yanzu kuma a madadin Maryam Dauda da ta taimaka shirin ya zo gare ku, sai baba ya ku makeri da ya hada shirin ya bada umarni sai injiyar mu a kwaye da Aisha mu a